Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro baka kudar haka Sulaiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri daga nan ofishin sashen Hausa na birnin Yamai. To a cikin sa za a ji cewa rundunar tsaron Najeriya tare da hukumomin leken asiri na kasar sun kaddamar da ayyukan haɗin gwiwa da nufin zakulo masu hannu a sace-sacen dalibai. A jamhuriyar Niger ɗan kasar sun fara bayyana fatan su a game da sabuwar majalisar dokokin da ake shirin kaddamar da ayyukanta a farkon makon gobe. Har ila yau a Niger din manoma da dilalan albasa na ci gaba da daukar matakan saka tsari don ganin hada-hada da kasuwancin albasa sun inganta a tsakanin kasar da kasashen makwabta. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridan Ghana, sannan daga bisani a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya daga Washington.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban Tanzania John Magufuli, sanannen dan Afirka da ke da shakku kan annobar COVID-19 wanda mulkinsa na kokarin kare muradan talakawa yawancin lokuta yake sa kasar da ke gabashin Afirka jan hankalin kasashen duniya, ya rasu yana da shekaru 61 a duniya. Jiya Laraba mataimakiyar shugaban Tanzania Samia Suluhu ta sanar da mutuwar Magufuli, wadda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiyar da su shafi zuciya. Daga ƙarshen watan Fabrairu, rabon da a ga Magufuli a bainar jama'a, kuma manyan jami'an gwamnatin kasar sun musanta rashin lafiyarsa, duk da cewa an yi tarade radin bai da lafiya a yanar gizo da kuma yiwuwar bai iya aiki saboda rashin lafiyar. Magufuli na ɗaya daga cikin sanannen 'yan Afirka da suka ki yarda da cutar COVID-19. A shekarar da ta gabata ya faɗi cewa Tanzania ta rabu da cutar sakamakon addu'o'in kwanaki uku da aka yi a kasar. Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne na kokarin kutsawa kasar daga Mexico. 'Yan majalisa daga jam'iyyar Republican sun sha jan hankali akan abin da suka kira rikicin baki masu shigowa kasar ta kudancin iyaka Amurka da ke karuwa. A wata hira da gidan talabijin din Fox News ranar Litinin, shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy ya yi zargin cewa 'yan ta'adda na amfani da yanayin da ake ciki a bakin iyakar don shigowa kasar. Ba mutanen Mexico ko Honduras ko El Salvador ne kadai ba, a cewar McCarthy, yanzu an gano mutane daga Yemen, Iran da Turkiya, mutanen da ke cikin jerin waɗanda ake sa ido a kansu. Amma wata sanarwa da aka turawa muryar Amurka a daren Talata, jami'an kwastam na Amurka da na tsaron iyaka sun yi watsi da ikirarin cewa akwai babban kalubalen tsaro wanda ake kyautata zaton ya kai farmakin harbi a ranar Talata, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane 8, shida daga cikinsu mata 'yan nahiyar Asiya, a wuraren da ake tausa da gyaran jiki na 'yan nahiyar Asiya a birnin Atlanta. Ya fadawa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba, a cewar masu gudanar da bincike. Sun kuma ce Robert Aaron Long, ɗan shekara 21, ya faɗa musu cewa ya so ya magance wannan matsalar tashi ta jaraba. Ga dukkan alamu yana fuskantar wata matsala, abinda yake gani jarabar jima'i ce, kuma a ganinsa waɗannan wuraren su ke sa shi zuwa wurin, kuma wani abin gwaji ne a gare shi da ya so ya magance. Abinda babban jami'in 'yan sanda na ƙaramar hukumar mulkin Cherokee Captain J. Baker ya faɗawa manema labarai kenan. Jami'ai sun ce ta yiwu ma Long na kan hanyarsa ne ta zuwa jihar Florida don yin wasu harbe-harben. Wani jami'in tsaro ya faɗawa gidan talabijin ɗin CNN cewa kwanan nan iyalin Long suka kore shi daga gidan saboda irin jarabarsa. Rahotanni sun ce yakan kwashe sa'o'i da yawa yana kallon fina-finan batsa. Jami'ai a birnin Washington na maida martani ba tare da tada jijiyoyin wuya ba akan matakin Rasha na kiran jakadanta a Amurka don yin shawarwari game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Rasha da take bayani akan maida Anatoly Antonov gida na ɗan lokaci, ta ce muhimmin abu gare mu shine mu gano hanyoyin da za mu gyara dangantaka tsakanin Rasha da Amurka. wacce ta fuskanci kalubale yayin da Amurka ta kai mu wani yanayi na rashin ci gaba. Muna da muradin dakile tabarbarewar dangantakar ta yadda ba za ta gyara ba idan Amurka ta gane hadarin da ke tattare da hakan. Sanarwar daga Moscow na zuwa ne jim kadan bayan da aka nuna wata hira a gidan talabijin din ABC da safiyar jiya Laraba, inda shugaba Joe Biden ya ce shugaban Russia Vladimir Putin zai ga sakamakon munanan matakan da ya dauka.
To madalla yanzu kuma sai fagen rahotanni. Rundunar tsaron Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin leken asiri na ƙasar na aiki tukuru don gano tare da cafko waɗanda ke ɗaukar nauyin satar ɗalibai da ma tafkata asa a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunar tsaron Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaron farin kaya na can na aiki ta ƙarƙashin ƙasa a wani yunkuri irin na aita ta ƙare don yin diramikiya akan matsalolin satar ɗalibai a arewacin Najeriya. Wannan na zuwa ne yayin da sojojin Najeriya ke cewa sun halaka kimanin mayakan Boko Haram guda 40 a zirin tafkin Chadi. Wata majalisar Najeriya ta shaida mana cewa hukumomin tattaro bayanan sirri na can sun duka faka'in da na'in na tsara yadda za a kawo ƙarshen yawaitar yin garkuwa da mutane, satar ɗalibai da ma'aika-aika irin na 'yan bindiga daɗi, musamman ma da yake yanzu wani sabon bayani da jami'an tsaron sirri suka bankaɗo na nuna cewa akwai wasu hamshaƙai da ke ɗaukar nauyin wannan aika-aika. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai, waɗannan ɗaliban na makarantar koyon aikin gandun daji da ke Kaduna da kuma wasu malaman makarantar firamare a yankin birnin Gwari na can a hannun 'yan bindiga daɗin. A cewar babban daraktan cibiyar wayar da kan jama'a da kuma shugabanci na gari a Najeriya, Comrade Kabiru Sa'udu Dakata, yana ganin lalle kam akwai loje cikin naɗi, don haka ya goyi bayan wannan bincike.
Babu makarantun boko ne a kudancin ƙasar nan ko kuma babu 'yan ta'adda a kudancin ƙasar nan? Shin me zai sa a rinka yi a arewa? So kaga za a iya cewa wata makarƙashiya ce wanda bincike ne kawai zai kai ga nuna cewa su waye suke da wannan makarƙashiya na cewa a kassara ilimin arewa, a kassara arewa. Duk waɗannan sace-sace da afkama makarantu da ake yi, za ka ga a arewacin Najeriya ake yi ba wai a kudu ba, wanda yanzu in ƙididdiga za a yi za ta iya yiwuwa ka ga cewa irin makarantun da ake da su a kudu ba mu da yawancin su a arewacin Najeriya. Amma me yasa ake mana haka? Saboda haka dole ne bincike da kuma ɗaukan matakai su ne za su kai ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Amma babu shakka kamar yadda kai tambaya, wannan abin zai mai da tsarin ilimi baya.
Ƙwararre kan sha'anin tsaro Aya Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa na cewa lalle bincike ne kadai zai iya gano duk masu hannuwa irin wannan aika-aika.
To alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, kuma wannan abu ya kamata a yi shi tintinin, because bayanai na sirri yana da amfani ƙwarai da gaske a cikin wannan yaƙi da ake na masu sace mutane da kuma sauran abubuwa wanda ake ba bisa ka'ida ba. Wannan abin da gwamnati ta so ta yi da kuma ita ma'aikatan tsaro abu ne mai kyau ƙwarai da gaske. Sannan kuma dole ne dukkan mutanen da aka kama su da laifi, to dole a hukunta su a bisa laifin da suka yi. Wannan shine zai maganin waɗannan abubuwa da ake yi, ba wai a kama mutane a je a bada kuɗi a karɓo su ba. Mu ba mu yarda da wannan ba, a ra'ayina ni ma ban yarda da wannan ba. Saboda haka dole ne waɗannan ba a sai da ake nema da bayanai na sirri suna da amfani ƙwarai da gaske, kuma jama'a ya kamata su bada goyon baya a jami'an tsaro da kuma waɗannan jami'ai masu tattara waɗannan bayanai na sirri domin a yi maganin wannan da abubuwa da ake a Najeriya baki da. Kuma wannan shine abin da ya kamata a yi, kuma an ɗauki hanya majidaiciya insha Allah.
Dama dai can arewacin Najeriya nake zama koma baya a fannin cigaba a cikin ƙasar. 'Yan bindiga daɗi kuma daga baya-bayan nan sun kasara aikin gona yayin da suke karɓan haraji daga manoman da ke zuwa aikin gonakinsu a wasu daga cikin jihohin shiyar arewa maso yammacin Najeriya. A halin yanzu kuma sun dirama sashen ilimi. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan sabon yunkuri na jami'an tsaro zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaishe ka Hassan. To a jamhuriyar Niger a yanda ake shirye-shiryen kaddamar da sabuwar majalisar dokokin kasar a ranar Litinin 22 ga watan Maris. Yan kasar sun fara bayyana fatansu ga mutanen da suka aika a zauren majalisar don wakilcin jama'a a tsawon shekaru biyar masu zuwa a bisa la'akari da darasin da aka koya daga majalisar da ta shuɗe, kamar yadda suka shaidawa wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari.
Isa Halib, wa'incan wanda suka sabka to sun yi akal kokarin su amma ba yadda talaka yake so ba, tun talaka bai samu yadda yake so ba, amma ina kira da babban murya duk dan majalisar dokokin da talaka sai kai shi sama ya san menene talaka yake ciki, wata wuya talaka yake sha, wani dadi talaka yake sha, ba su je ya mai ba su zamna dan majalisar dokoki ya kama biro a Yamai ya zamna, kuma talaka yana ta kuka bai jin kukan da yake yi shi yana can biro fanka tana bashi dan Allah dan annabi su sabbin wannan wanda za a hauda su yi adalci su diba su tausaya ma talaka su san talaka kai shi wannan matsayin to yamu mu abin kirki wanda da yazo an san wane ne kuma ga aikin da yi.
Sunana Abubakar Adamu. Ni fata na kurum su ga Allah su ga annabi su diba abin da talaka suke ciki, saboda dukkan abin da ake ya kowa zai ce talaka ne ake, amma ba dan talaka ba ne ake, talakoki na cikin matsala suke ban mu dogon dan majalisa ya ji ya san yiye komo in yi komo ga koma
ni ce kubura Allah saboda ake ce ma kubur kubur fatan da zan yi ɗan majalisa tsina su ji tsoron Allah su san talakawa suka zabe su wannan talakan da ya zabe su ba dan komai ba, suka kai su majalisa dan su musu aiki, suka kai su majalisa ba su je su hau kujera ba, su ma kansu aiki su ma ajiyoyin su aiki suna ma Allah suna ma annabi su dibo wahala talaka wannan talaka da yake shin wahala su hudda shi daga cikin su hudda mu daga cikin wannan karni, muna roƙon ubangiji Allah ka sa su adalci talaka a hudda mishi hakkin shi duka talakan Niger duka dan Niger ne babu wani dan wani bangare babu dan bangare duka amma Niger
mu Allah salisa abinda zan ce akan su Allah sa kallan musu raƙumi da akala zaben da muka musu Allah sa su hudda mu kunya Allah hudda kasan mu kunya Allah ba su izinin su hudda mu hakkin mu tunda mu talaka mu muka zabe su saka dai su ne wakilan mu muna musu wata Allah sa ya yake kare lafiya.
A jihar Tawa manoma da dillalan albasa sun gudanar da bikin bude wata sabuwar cibiyar hada-hada da kasuwancin albasa a garin Malbaza da nufin inganta wannan fanni da ke samar da kudaden shiga ga al'ummar karkara. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya halarci wannan biki ga rahoton da ya aika mana.
A garin Malbaza ne aka gudanar da bikin bude babban ofishin harkokin albasa da ke bada takardun zuwa kasashe daban-daban don kasuwancin albasa kamar Nigeria, Ghana, Benin, Senegal, Burkina Faso, Togo, Ivory Coast da sauransu. Wannan kuwa karkashin jagorancin wakilan gwamnati da zauren yan kasuwa da ma daraktan kasuwanci na jihar Tawa da shugaban kungiyar harkokin albasa ta yammacin nahiyar Afirka Alhaji Mustafa Kadri Sarkin Abzin, wanda a cikin abinsa ya yi bayani dalla-dalla dangance dukkan irin kokarin da shugaban kasar jamhuriyar Niger gwamnatinsa da ma dukkan sauran ofisoshin da ke kula da harkar kasuwanci da noma albasa ke basu domin ganin cewa sun cimma nasara na ganin manoma albasa da masu kasuwancin ta sun ci moriyar nasu aiki. Malam Marafa Tankari shine shugaban gundumar Malbaza kuma wakilin gwamnati a wurin wannan taron.
Wannan contract da anka buda abu ne wanda mu da sunan Rese muke shirya tun dadiya, abu ne mai muhimmanci na farko na wajen manoma albasa su da kansu, na biyu ga meri dan saboda mu an jima muna son mu yi kididdiga mu gani menene albarkacin wannan aiki na albasa, sai muke ganin mutotin da muke ganin suna huciya da kudin da meri gaciya tana samu muna ganin abin nan ba gaskiya bace. To yau kun gani wannan taron da an kai shi mutanen madawa to sun hito gaci sun faɗa muna albarkacin da suke samu ga shekara ha anka jinilla sun ka samu miliyar 34 miliyar an kace ko gani munan ana da galmi ana da dogarawa ana da gidan iddar me yau a yau yanga ba mu iya faɗa muku abin da muke samu.
Na tuntubi na gajin garin Malbaza Malam Isu Falke domin jin irin alfanun da bude wannan ofishin da na harakar albasa zai iya kawo wa tasu da'ira a bangaren kudaden shiga da za a iya amfani da su wajen yiwa al'umma aiki.
Can baya ba mu iya gani abinda albasa take ta yi ciki ko ton nawa aka sai suwa bugun da aka sai suwa dala nawa aka sai suwa wallahi ba mu sani ba amma wanga zakko in kontor kaman yadda shi representative da shambul commerce ya faɗa mana sai muka ga kenan ya kama gwamnati dan police tunda kaman din yadda waɗannan dan kadar shi haka sai an ga me riki mu za su tashi da kwana tunda za mu gane to nan shi kin da an ka hudda za mu gane ko nawa ne kason meri za mu gane kuma abinda su manoma albasa za su amfani kenan sai mu ce wannan abin ya zo daidai lokacin da aka
Bello Muhammadu Dogarawa shine shugaban kungiyar ƴan albasa na gundumar Malbaza ya ce wannan lamarin ya zo musu a daidai lokacin da suke cikin matsanancin halin jiran shi.
Allah yau muna cikin farin ciki da shike magabatan mu sun samu cikin jerin na manoma albasa waɗanda ka cin amfanin noman su mu ba mu ci yau da shekara 50 ko hiya bamu san abin da muka noma ba bamu san abin da muka saisuwa ba bamu san abin da hukumar muka samu ba to amma yanzu da aka yi haka sai mu ce alhamdulillah insha Allah duk shekara akai noma akai aiki insha Allah sai mun san abinda mun ka noma ko buhu nawa na albasa bayan mun san abinda mun ka noma ko buhu nawa na albasa mun san ko kilo nawa na mun san ko miliyan nawa mun ka samu na noman albasa saboda kasan mu a san noman albasa namu na Arandu Samakin Malbaza lillah muna amfani da shi mu samu mu fidi taimako mu fidi tallahi ga gwamnati ko project a taimaka muna mu bunƙasa noman albasa nan
dindindai kudade ne manoma da kungiyoyin albasa ke samu ta hanyar buɗe musu ofisoshin bayar da takardu da hukumomin kasar ke yi abinda ke tallafa musu wajen gudanar da ayyukan nasu ko kasuwancin su Haruna Mamman Bakon birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Malbaza a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka To shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin malama Safiya mai lakanin Peti Grio dake sana'ar sankira a birnin Yamai. Safiya na daga cikin waɗanda Allah ya jarabce su da rashin kafa, to amma kuma wannan bai kashe mata zuciya ba, ballantana ta kaskantar da kanta kafin samun abin da za ta rufa wa kanta asiri. Ku bari mu fara da inda take an karar da jama'a kuma bayan da aikin jagora ke haddasawa rayuwar yara kanana.
Kaga maroki dai shi ya dogara ga roƙon shi ba kuma zuwa yake ya nemo wani yayi mai jagora bai zo ya ba wani ba kaga kuma ƴan uwana na kasasu su da yaji Allah ya ka musu nakasa ta raunin jiki kuma zuciya ta nakasa kuma masu jin su suna musu jagoran nan kuma su sun nakasa zuciyar su da rayuwar su sai dai makahon ya nema ya ba su suci kaga wannan sai fa ba kuma akwai su da diya akwai su da jikoki ina cira ga ƴan uwana na kasasu saboda nan Yamai akwai guramu masu rirrahe nan wajen stop sana'a suke suna sayar da kaya bacin hanya ina kira ga ƴan uwana na kasasu ya kamata su koyi da su yanzu nan zancen nan da nake na san gurmu mai rirrahe sama da 10 ba mai an sassarka ba mai zuwa ce ba ni dan girman annabi sai dai ya nema da karhin shi ya samu zai ciyar da matan shi da ɗiyan shi kuma na kasa ba ita ce hana wai tsayayye ya aure ka ba ba ita ke hana ka aure ka ai hidiya sayayyu ba ni nan tun tashi rayuwata da na samu kaina cikin nakasa na gurmunya dan uwa na gurmu bai taba burge ni ba saboda ina dubin shin na aure gurmu ga ni gurmunya wata gobara ta taso ko wata wahala wane ne zai ceci wani kuma sai Allah ya taimake ni biya min bukata ta mai kauha kuma ya aure ni sal yanzu diya na dai ukun nan ba mai matsala komai dai ta kwana
lahiya kalau suke kuma
lahiya kalau hannu biyu ido biyu kafa biyu suna nan maza ne
to wace shawara zaki baiwa waɗanda su saboda suna lafiya kalau ba za su yi auren gurguwa ba ko makamniya ko bebiya ko kurma
ina kira ga masu lahiya su rika auren nakasassu saboda nakasassan mace in tallaka dama mutum da ko diya to barkalla ko gidan shugaban kasa ita ake so saboda duk wanda Allah ma nakasa shine Allah ke ba yaya na kwarai kuma zuri'a na gari nakasa Allah ne ya ga dama yan nakasar da muwa kenan a barkiya mamu saboda gurmu ko makaho shi ma mutum ne kamar kowa. Gaskiya ina kira ga masu lahiya su rika tausaya ma ƴan uwana na kasasu su dinga auren su, saboda aure na kasashi yana da kyau, ga dai lada kuma ga dai an Allah ya baku kuma lahiya launi.
Baki taba ba damuwa cewa gashi gaki yadda kike kuma amma babu kafa kamar ina nufin na kasar nan baki taba shin ta dame ki?
A'a, na kasar nan bata taba sha mini kai ba, saboda da ita duk inda ake son aje zan je in dawo, kuma in yi lalura ta cikin nasuwa in dawo. Kaga dai a kwatano na sha in taya kireni in tai aure Abijan haka Lome haka shi Kano da Kaduna a barzancen shi.
Ni sha zuwa?
Na sha zuwa Kano da Kaduna yanda na santa kamar yanda na san daki na. Haka na santa.
Yaya hulɗa take tsakanin ki ke Safiya Petit Griot da sauran na kasasu?
Ni ina hulɗa da su saboda duk wani taimako da ake bada har na kasasu ko ban tai ba a kira ni a ce mini ke san ya zo gashi za a raba mana kaza. Kuma in ban samu zuwa ba sai in ce to Ali president ka ba wani na rabo. A basu kuma sun kawo mini kuma muna hudda da su lahiya lau. Babu wani wariya babu wani kyamani da su, sai da in ce Allah shi mana kasa suna albarka, kuma Allah ya sa masu kawahu su dinga tausaya mana suna zuwa suna auren mu.
Kina cikin kungiya kenan ta na kasasu?
Ina cikin kungiya ta na kasasu, president kin mu shine Ali Deshibo Garage yake.
Me kuke jira daga kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati, menene kike ganin ya kamata ayuwa mata na kasasu?
To ina neman su duka taimaka mana taimakon gaskiya, a da ana bada shi kuma aka bada kowa yana gani. To yanzu mu na kasasu nan kasar ko an bada wasu ke gani wasu ba su gani. Kwanaki ba ai kwana 20 ba aka ba na kasasu belo belo
kekuna
kekuna aka ba su na hawa na su rinka tahiyar da rayuwarsu, amma ni ko dan ashana ban gani ba. Kuma na je na tambayi rabona sai aka ce min a in yi hankuri an mance. To ni kuma nake tunanin wanda yake cikin kungiya ya za a cewa wai an mance da shi wanda kiranka ake a da ta waya a ce zo an shi, kuma a wayi gari yanzu a ce an mance da kai? Ai wannan sai ga kamar labari ne. Ina kira dai ga kungiyoyi da kuma masu hannu da shuni da kuma masu taimakon na kasusu, da Allah ka akasa a rika yi ana tunowa da mu.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakuwar shirin na kasa san kila Safiya mai lakanin Petit Griot ta birnin Yamai da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, muke ce da ku sai anjima. Yawa, to wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau. A maido da lasarsu mukan karshen wannan watar, masu shigowa da ɗiyan itace kasar nan ke fadawa hukumar masaukin jiragen ruwan kasar Ghana. Jaridar ta ce mambobin masu shigowa da kayayyakin gona kamar su abarbe zuwa cikin kasar Ghana na bukatan cikin hanzari a maido musu da lasansu su samu ci gaba da aikin nasu na sayo kaya daga kasashen kasuwannin duniya. A wurin wani taro na gaugawa, mambobin sun gabatar da wata zantarwa da ke nuna cewar hukumar na tashoshin jiragen ruwa na kasar Ghana GPHA a takaice ta ki ta sabunta musu lasansin nasu, saboda haka sun ka bayar zuwa karshen wannan wata. In ba a sabunta musu ba, za su kauce da kayayyakin nasu zuwa birnin Lumayin kasar Togo. Masantawa da Malevo ya yi murabo su wani mummunar mataki ne. Fadakan kungiyoyin 'yan kasa ce ta gabatar da haka ga shugaban kasa. Jaridar The Chronicle kuma ta ruwaito wannan labarin, ta ce akan kungiyoyin 'yan kasa akan cin hanci sun bayyana wa gwamnatin Akufo Addo cewar ra'ayin matsantawa. Auditor General Daniel Yawo Adamalevo ya yi murabu wani mummunar mataki ne game da abin da hadaka suka ce daukan wannan mataki da gwamnati ta yi na nufin wata rana shugaban kasa zai iya yanke shawaran matsantawa babban alkalin kasa ko kwamishinan kasa akan kare haƙƙoƙin bin adam da sauran waɗanda doka ke kare matsayin su su yi marabus. Ita kuma babban jaridan kasar Ghana da Daily Graphic kan wannan labarin ta yi sharhi. Ba zan iya amince da wannan ragowa ba a cikin kasafin kuɗin kasar da aka gabatar wa majalisar dokoki. Kakakin majalisa ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito. Wannan na kunshe ne a cikin wata wasiƙa daga ofishin shugaban kasa zuwa ga kakakin majalisar dokoki. Kakakin Mr. Albert Sumano Kingsford the Backway ya bayyana haka a majalisar dokokin a ranar Talata ya ce tare da girmamawa ba zai iya amince da wannan raguwa ba. Ya ce majalisa ciki da ƙarfi da iko na yanke shawaran kasafin wannan hannu na gwamnati ba ɗan zartarwa da za ta gabatar da kasafin rukunoni guda biyu ba. Akan haka ya ce ya na cikan lalle a yi abin da ya dace. Majalisar dokoki za ta shawarta akan kasafin kuɗin shekara ta 2021 da tsarin tattalin arzikin kasar. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Daga sharhin jaridun Ghana sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ranar farko da ya fara aiki, shugaban Joe Biden ya dauki matakin sake shiga yarjejeniya ta Paris. Kuma a hukumce, Amurka ta sake zama memba ranar 19 ga Fabrairu. Yarjejeniyar Paris wani tsari ne da ba taba ganin irinsa ba a duk duniya. Mun sani saboda mun taimaka wajen tsara shi da tabbatar da shi ya zama gaskiya. Manufarta mai sauki ce kuma mai fa'ida ce. Don taimaka mana duka gujewar bala'i, damuwar yanayi, da kuma gina tsayin daka a duniya sakamakon tasirin canjin yanayi da muka riga muka gani. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a cikin rubutacciyar sanarwa. Yarjejeniya ta Paris ta fara aiki a shekara ta 2018. Kasashe sama da 180 suka sanya hannu kuma ta kafa wata manufa ta rike matsakaicin yanayin duniya zuwa kasa da digiri 2 na Celsius da kuma bin kokari da ake yi na takaita karuwar zafi zuwa digiri 1.5 a ma'aunin Celsius. A lokacin bisa la'akari da yanayin shekarar 2005, shugaba Barack Obama ya gabatar da manufa don rage fitar da hayaki mai guba na Amurka da kashi 26 zuwa 28 cikin 2025. Sai dai a ranar 1 ga Yuni 2017, bisa la'akari da bukatar kare tattalin arzikin Amurka da ma'aikata, shugaban Amurka na lokacin Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta fice daga yarjejeniyar ta Paris. Gwamnatin Biden tana kallon batun ta wata hanya daban, ganin abubuwa daban. Hanyoyin samar da makamashi marar illa za su samar da sabbin ayyuka na musamman, inji John Kerry, wakilin shugaban kasa na musamman kan sauyin yanayi a taron tattaunawa na dandalin harkokin tattalin arziki na duniya ta hanyar sadarwar internet ranar 27 ga Janairu. Tarayyar Turai na tsammanin ƙara sabbin ayyuka miliyan 2 a nan a cikin Amurka kafin COVID-19. Mun yi shekaru 5 muna samun ci gaba a fannin na ci gaba mai dorewa a cikin aikin samar da guraben ayyukan yi a cibiyoyin makamashi mai tsafta, inda aka dauki sama da ma'aikata miliyan 3.3 aiki a fadin kasar mu. India ta samu karuwar samun guraben ayyuka 5,000 a fannin makamashi mai tsafta a daidai wannan lokacin, kuma wannan ɗanɗano ne kawai na kasuwa ba tare da iyaka ba wanda ke jiranmu idan muka yi da gaske. Kun gani kuma za ku ci gaba da ganin muna sa batun canjin yanayi cikin muhimman tattaunawarmu ta ɓangarori biyu da ɓangarori daban-daban a dukkan matakai. A cikin waɗannan tattaunawar muna tambayar sauran shugabanni ta yaya za mu iya yin abubuwa tare, inji sakataren gwamnati Blinken. Canjin yanayi da diflomasiyar kimiyya ba za su sake zama ƙari ba a tattaunawarmu kan manufofin ƙasashen waje, magance ainihin barazanar daga canjin yanayi da sauraron masana kimiyya shine cibiyar manyan manufofinmu na cikin gida da na waje. Yana da muhimmanci a tattaunawar da muke yi game da tsaron ƙasa, hijira, ƙoƙarin lafiyar duniya da kuma tattaunawar diflomasiyar tattalin arziki da tattaunawar kasuwanci, inji shi. Muna sake tattaunawa da ƙasashen duniya ta kowanne ɓangare.
sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To daga muka zo karshen wannan shiri da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke fatan a huta lafiya.